Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da ganin wannan sabuwar shekara ta 2019. Shekarar da ƴan siyasa da dama ke dako a Najeriya, inda aka fara kirga kwanakin gudanar da babban zabe na ƙasa da a yau ya rage kwanaki 46 a gudanar da zabe. Sashen Hausa ya samu tattaunawa da ƴan takarar manyan jam'iyyun siyasar Najeriya, wato shugaba mai ci Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC, da kuma dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Kashin farko na hirar da zamu kawo muku a yau ta ta'allaka ne kan harkokin tsaro. Ga Aliyu a hirarsa da shugaba Muhammadu Buhari.
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wannan hira ta musamman da mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ana kwanaki kalilan kafin a zo a shiga zabe na shekarar 2019. Dama ce da muke da ita na duba inda aka fito, inda ake, da kuma inda aka taso. An kai da mun gode da wannan dama da ka bamu, mun samu tattauna da kai kan ayyukan da ake.
To ba da Allah san da zuwa.
Mu fara da lokacin da ka shigo, tunda kamfi ake an yi alƙawura da yawa kuma an yi ayyuka da yawa, za mu kokarin mu duba su daga cikin ayyukan da aka yi. Amma mu fara da ƙalubalen da aka fuskanta daga shekarar, daga watan Mayu na shekarar 2019 da ka hau zuwa yau. Waɗanne manyan ƙalubale ne kake tunani in ka fara tunanin dukkan gagarumin ayyukan da ka fuskanta?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ina tsammanin waɗanda suke so su ga me gwamnati ke yi sun san wani alƙawura muka yi ne muka ce a yaƙin neman zaɓe. Abu uku ne dai ni da wanda na san duk ƙasar nan ba jihar da ban je ba muka yi magana a kansu, shi ne sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa da sha'anin kashe rashawa da cin hanci. To a kan wannan uku jama'a sun sani, ballantana jama'ar Arewa maso gabas, da Boko Haram tana riƙe da ƙananan hukumomi kamar 10 aƙalla, yanzu ba su riƙe da ƙananan hukuma ko ɗaya, sai dai sun koma suna ta'addanci. Wato babban ta'addancin da suke shi ne sai su samu yara ƙanana 'yan shekara 15 da ƙasa, ballantana 'yan mata su juye masu kai, su ɗaura masu nakiya, su tura su wurin ko masallatai ko kasuwa ko wurin tashan mota su kashe mutane. To suna kashe mutane suna cewa Allahu Akbar. To wannan duk musulmi ya sani, amma kirista din ya sani cewa addinin musulunci bai yarda da zalunci ba. Ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan Allah, ɗaya cikin biyu, ko dai baka sani ba ko kuma da gangan kake. To saboda haka sun samu wahala wajen ɗaukan mutane, yara waɗanda za su yi wannan ta'addanci da su. A sauran wurare kuma kamar Kudu maso Kudu, masu fasa bututun mai da kuma ɗaukar mutane sai an ba da fansa, muna nan mun samu ƴan sanda ido don yawancin aikin tsare doka ƴan sanda su ne a gaba. Abin da ya kamata ba a ganin soja sai ta ɓaci. To saboda haka su ƴan sanda muna iyakar ƙoƙarinmu su yi ƙoƙari su yi aikinsu.
Amma da kai da kuma mace a 'yan sandan su yi kalilan gaba, ina jin dukkan 'yan sandan Najeriya kamar 334 ne. Idan an sa cikin yakin Boko Haram kuma suna aikin tsaro, ana ganin za su isa kuma su samu damar gudanar da sauran ayyukan su kuwa.
To ai ana karawa, ina ba da izini ana kara ɗaukar 'yan sanda, ana karawa. Wannan ba abu ne wanda za a yi faɗaya. Ina son mutane su fahimta, kuma na yi bayani cewa duk mai so ya je ya duba a Turai ko Amurka ko Asia, cewa daga 1999 zuwa 2014 Najeriya tana sai da gangan mai miliyan 2,100 kowace rana a kan aƙalla dalar Amerika 143 ya kai. To in kai lissafin Najeriya tana samun miliyan 2,100 sau shekara 16, ina aka kai waɗannan kuɗi? Al'umma sun fi sanin yadda hanyoyi suke, sun fi sanin yadda layin dogo yake wanda an kashe shi, sun kuma fi sanin yadda hadin wuta yake.
Haka ne, mu dawo ga maganar Boko Haram din nan. Duk duniya tana yaba maka kan kokarin da kai wajen shawo kan mutanen Boko Haram din nan, amma yakin har yanzu bai kare ba. Kuma wasu suna kawo wasu daga cikin dalilai cewa akwai maganar cin hanci da rashawa da ta taimaka wajen tsawaita wannan yaki din. Ka aminta da cewa akwai wannan matsala?
To, ni dai abinda na sani, sojojin sama da na ƙasa yawanci su ne suke aikin wannan na Boko Haram. Su ƴan sanda ma da kai magana su, wato sai an gyara wuri sannan a kira su su taimaka ma farar hula a riƙe wurin. Ba faɗa suke yi ba. Sabon faɗa da suka kawo su a ƴan Boko Haram shi ne kamar da na yi bayani, na cewa yara suke samu su juye masu kai, su taure su da nakiya, su kai su farfasa a wuraren da mutane ke shan ruwa, ko masallacin ne, ko kasuwa ne, ko kuma tashar motoci, ko kuma su ce Allahu Akbar.
Sannan kai da kuma suna samun sa kai hare-hare a kan barikokin soja, ko kwanannan sun kai a Mutele da sauransu. Me yasa kake jin kike samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun ɗan samu rahusa?
To, sai ku kasance tare da mu gobe Laraba a shirin Demokaraɗiyya domin jin amsar wannan tambayar. Batun da Aliyu ya kuma fara tattaunawa a kai kenan a hirarsu da ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar.
Bari mu fara da wasu abubuwan da suka faru baya-bayan nan kafin mu tsunduma cikin siyasa. A cikin makon nan wasu suka je suka kashe tsohon hausar sojoji na Najeriya a Lasfredi, kafin shi an kashe Janar Ali, kafin shi an kashe irin su haka. Ana samun irin wannan kashe-kashe ne, me ra'ayin ka game da wannan abin da ke faruwa?
To, ra'ayina an samu sakaci kwarai da gaske daga wajen jami'an tsaro na ƙasa, musamman ma ƴan sanda, domin maimako su mai da hankulansu ga kare da jama'a da kuma zaman lafiyar ƙasan, sun fi mai da hankali wajen harkokin siyasa, wanda kuma ba harkokinsu ba ne. Harkokinsu shi ne tsaro ga jama'a da kuma dukiyoyin jama'a. Wannan na jin wannan sakin ya kawo sake wajen yanayin zaman lafiya da kuma tsaron ƴan adam, wanda ya zamanto wajibi ga kowace gwamnati ta tabbatar an same shi.
Mutane ji idan har za a kashe babban soja, to farin hula yana cikin hatsari kenan da kasala.
To, idan ka lura Aliyu, sai an kashe wajen watakila farin hula guda 200 ko 500 kafin a kashe hafsan soja guda daya. Don haka ka gani kenan tsaron ko kuma rashin tsaron ko kuma rashin zaman lafiya ya fi shafin talaka.
Wani abu da ke faruwa shi ne yawan sace-sace mutane da ake a Najeriya. Wasu an sace su za a nemi manyan mankudan kuɗaɗe, sannan a sako su, wasu kuma a kashe su da sauransu. Idan Allah ya sa ka zama shugaban ƙasa, wani mataki za ka ɗauka? Na san an yi wani lokaci can baya, lokacin da in mutum ya fashi da makamai akan harbe shi, ban sani ba, kana tunanin ɗaukar wasu matakai masu tsanani domin magance wannan sace-sace mutane?
To, har yanzu tunda mu demokuraɗiyya muke, dokokinmu ya buƙaci duk wani wanda ya kashe wani kuma aka je aka yi mar shari'a aka same shi da laifi, shi ma a kashe shi ko kuma a ɗaure shi rai da rai, ya danganta irin nuna kashin da ya yi. Amma ni a nawa ra'ayina, gaskiya abinda kawai zai kawo maganin wannan shi ne mu tabbatar da matasanmu sun samu ayyukan yi ko kuma sana'o'i wanda za su yi, wanda hankulansu don rashin aikin yi ne gaskiya yake kawo irin waɗannan abubuwa, musamman ma sace-sacen da ake na mutane, sannan a ce a biya kuɗi a karɓe su. Don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali ga samowa matasa musamman ayyukan yi, ko kuma in ba za a samu musu ayyukan yi ba, a samu musu sana'o'i ko kuma jari wanda za su yi kasuwanci da su.
To, mu dawo ga maganar Boko Haram. Ka sha suka gwamnati mai ci yanzu game da yadda take sarrafa shi Boko Haram, a cewa Allah ya sa ka ne shugaban ƙasa, ta yaya za ka bullo shi wannan matsalar? Me za ka yi da shi bamban da wanda su suka yi?
Da farko tukun zan yi bincike me yasa yau za a ce muna yakin Boko Haram shekara kusan goma. Ka iya tunawa tarihi ya nuna mun yi yakin basasan Najeriya ko lokacin da wadansu suke so su balle daga Najeriya da soja ne da soja, amma duk da haka bai wuce wata 30 mun gama yakin nan an samu galaba bisa wadanda suke so a yanke kasar nan, kuma soja ne da soja. Yanzu sai gashi nan soja waɗanda aikin su soja ne suna fada da yara ƙanana waɗanda ba za a ce sojoji ba kaman a wajen sana'ance, sai yanzu ga sojan Najeriya sun kasa kwantar da Boko Haram.
Me yasa?
To kila mutum ya bincika ya tarar me yasa. Ni a hangena daga nesa don ban san abin da ke faruwa ba, ina gani kaman an maida harkan yaƙi nan kama harkan kasuwanci, don haka zan nema a bincika ne ke aukuwa ne ne ke faruwa kafin ka ce za ka yi maganin wannan.
Wasu kan ce da ɗan gari a kan shigari, wasu na cewa inda mutane yankin gabas arewa maso gabas ba sa son Boko Haram yan takawa har yanzu da ba su kawo, na da yake na biyu akwai zargin cin hanci da rashawa da aka ce ya katutu kwarai da gaske a cikin mutane da suke tafiya da yaƙin ciki har da sojoji, ka yarda da haka?
Na yarda.
Akwai don?
Na yarda. Shi ya sa na ce sai a bincika me yasa ake har yanzu ake wannan yaƙi kusan shekara goma. Gashi nan dai ba za ka ce ga rundunan sojoji waɗanda su sana'ansu aikin soja ne, kamar yadda muka yi yaƙi da Biafra. Rundunan sojoji ne na Biafra, kuma mun san an koyar da su domin yaƙi. To waɗannan yara ne fa?
Su
yan Boko Haram ne. Yan yara ne hakan nan suka tashi, sannan suna wannan yaƙin. Sannan yawa ce shekara goma mun kasa kasa kamar Najeriya.
Tana jin rashin makamai ne ko rashin zuciyar yakin shi?
Wannan na daga cikin tambayoyin da za ku ji amsa idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu. Za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na intanet. A madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fatan alheri.